Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu tsaron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio dake kuma su ya kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com. Ko kuma sashen Hausa.com. Masu tsaro, assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya. Hafsat Bello dan mai sauraro ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji bambancin ra'ayin wasu kan kama ƴan siyasa da hukumar EFCC ke yi.
Wa'adin da muka bayar na kwana bakwai dai kare ranar Juma'a idan muka tashi da safe babu abun da ya rage mana idan ba a dawo mana da kudaden mu aka biya wanda ba a biya su ba da mu kulle kwalejin kimiyya da fasaha na Abubakar Tata da Ali har sai illa masha Allah.
To jama'a gafarce mu, daga nan kuma zamu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan abubuwan da ke ci mana tuwa kwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a da cikakken labaran duniyar. Ministan harkokin wajen Turkiya yayi Allah wadai da matakin da ƴan siyasar Austria suka dauka domin cimma manufar siyasar su na nuna wariyar launi da kin jinin Islama da kuma baki ƴan kasar waje, yayin da gwamnatin kasar ta lashe takobin rufe masallatai guda 7 tare da koran limamai 40. Kamfanin dalancin labaran Turkiya na Anadolu ya rawaito kalaman mukaddashin Prime Minister kasar yana kiran wannan mataki a matsayin sabawa dokokin tarayyar Turai akan take haƙƙin bil'adama. Gwamnatin Austria mai tsaurin ra'ayi ya faɗa a yau Juma'a cewa tana shirin rufe masallatai guda 7 kana kuma ta kori limamai akalla 40 da iyalansu a wani matakin kawar da siyasar Islama da kuma hana kungiyoyin addini samun kudade daga kasashen waje. An zabi kasashen Belgium da Jamhuriyar Dominican da Jamus da Indonesia da kuma Afirka ta Kudu a matsayin ƴan kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya a wa'adi na biyu. Kasashe biyar za su karu da kwamiti mai wakilai kasashe guda 15 da ke tabbatar da zaman lafiyan kasashen duniya a ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2019. Kuri'ar da aka kada a yau Juma'a babban zauren Majalisar Dinkin Duniya ta zo ne da dan fargaba, inda yanki ɗaya kadai ne ya zabi yayi wannan zabin da gagarumar rinjayi. A kujerar kungiyar kasashen yankin Pacific, kasar Indonesia ta yi gagarumin nasara a kan Maldives da kuri'u 144 a kan kuri'u 46. Kasashe mambobin sun kada kuri'unsu ne a cikin sirri, kuma dole ne masu takara su samu 2/3 na kuri'un kafin su yi nasara, ko da kuwa babu wanda ya fafata da su. Kasashen da suka shiga takaran sun rufe yakin neman zabensu ne kafin a yi wannan zaben. Gwamnatin Amurka ta tabbatar da cewa lallai ta buƙaci kasar Pakistan ta saka baki wajen kokarin da ake na ganin an jawo gwamnatin Afghanistan a zaunar da ita akan teburin yin sulhu da mayakan Taliban na kasar ta. Bayan da aka share makonni ana zaman daddar da takaddama tsakanin kasashen guda biyu. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo sun tabbatar da cewa sun yi magana da shugabannin soja da na farin hula a Pakistan domin neman saka matsin lamba don a ga an shirya wannan zaman tattaunawa na neman yin sulhu a Pakistan din. Duk da wannan karkawon yana faruwa ne a duk daidai lokacin da wato mataki da Amurka ta dauka na dakatar da duk wani tallafi da take baiwa Pakistan ke ci gaba da aiki, kuma dukkan kasashen biyu sun saka wa juna wato kangi na hana jami'in diplomasiyan su izinin tafiya zuwa kasashen juna. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mukarraban Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sun ce sun yi imani ya samu nasara a kokari da yake yi na shawo kan shugabannin kasashen yammacin Turai su dauki mataki akan shishigi da Iran ke yi a gabas ta tsakiya kuma su takawa shirin sojan Iran burki a yankin. Ya kai ziyarar ne a yammacin Turai game da rashin amincewar wasu kasashe da ficewar Amurka daga yarjejeniyar nukliyar Iran. Mukarraban nasa sun ce ya da zango a birnin Berlin da Paris da kuma London da Netanyahu yayi a rangadin sa na kwanaki hudu a Turai yana da muhimmanci a kokari da yake yi na ganin shugabannin sun baiwa Isra'ila haɗin kai akan batutuwar kira makamai masu linzami da Iran ke yi da kuma batun zaman lafiyan yankin duk da cewar akwai bambancin ra'ayi akan shirin nukliyar Iran da kuma ayyukan Isra'ilan kanta a Gaza. Ziyarar Netanyahu na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawaran fidda Amurka a cikin yarjejeniyar Iran a watan da ya gabata, wanda shugaba Barack Obama ya amince Iran ta takaita shirin nukliyar ta. Shugabannin Turai sun yi muhawara akan matsayin Amurka na sake dora wa Iran ta kunkumi.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kama tsofaffin shugabanni da hukumar yaki da cin hanci da rashawa wato EFCC ke yi ya sanya mutane muhawara, inda wasu suka ce suna ganin kamar waɗanda suka yi aiki da tsohuwar gwamnati kadai abin ke shafa. Nasir Adam El Hikaya ya aiko mana cikakken bayani daga Abuja.
Yanda ake muhawara kan yadda hukumar EFCC ke mika waɗanda take tuhuma kwali ko allo da ke rubuce da laifi maimakon tuhuma da ake musu su daga a dauhotonsu ya raba kawunan jama'a. Yayin da wasu ke ganin daidai ne, wasu na cewa a'a, kotu ce za ta tabbatar da laifi bisa tsarin dokokin Najeriya. Kazalika da fifi a kotu don jajanta waɗanda ake tuhuma, kamar yadda ya faru ga tsohon gwamna Ibrahim Shekarau na Kano da Ramalan Yaro na Kaduna, har ma da yin sallar addu'a mubaya ko ko alkunut, ya sanya wasu na nuna takeici me yasa za a tausaya ko ma har ga sallah. Minista Solomon Dalun ya nuna damuwa ga wannan al'ada ta tausayawa waɗanda ake tuhuma.
To amma kada mu manta da irin abin da al'ada na iya yi daga cikin wannan abubuwan, wato al'adunmu fa kuma karan kansu suna da wani irin mummunan dabi'a ne. In an kama barawa yanzu sai ka je mutane suna cewa a gafarta masa, kuma idan an bar shi din gobe zai kara. To mimincin doka shine ayi ma mutum hukunci domin gobe kada ya kara. To saboda haka irin waɗannan akodin al'adunmu da suka bada suka dorawa irin wannan abubuwan gindi, duk wanda aka bashi gashin masaran makawa dai ba zai rabu da waka ba, domin in makawa ya ji shiru ta killa an fara cin masaran sa kenan.
Lawyer mai zaman kansa Aminu Gamawa ya ce gwamnati ta ga adalci wajen hukunta kowa don gudun zargi.
Ni a irin nawa fahimtar shine in har shugaban kasa da kuma ita gwamnatin APC musamman bangaren zartarwa suna so a dauke su da muhimmanci, to wannan yaki da cin hanci da rashawa da ake cewa ana yi, to dole a yi shi ba sani ba sabo, babu dan gida babu bako, duk wanda aka tabbatar da cewa yayi laifi a hukunta shi a dauki mataki akan sa. Amma muddin ya zamanto cewa wasu za a kare su, wasu kuma za a ce za a musu hukunci, to shine sai ka ji an ce an sa siyasa a ciki ko an sa kabila lanci a ciki.
Mukaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu ya ce hatta jami'an su ba sa barin baragurbi.
Kuma in duk inda aka yi muka ni bincike kuma muka hukunta su, akwai wanda muka kora aiki, akwai wanda muna nan muna kotu, akwai ma wanda aka yi convicting. So ana nan ana kai kasan cuwacuwa yana ko ina, amma mu dai kamar gaskiya kana cuwacuwa mun ji ba za mu bar ka ba.
Jibirin Zakar na daga waɗanda suka janye goyon bayan su ga yadda gwamnatin Buhari ke yaƙi da cin hanci da sauran yadda take gudanar da al'amuranta na mulki.
A lokacin 2015 tunani muke ba mu da wani CBO wanda zai cece mu a Najeriya sai Muhammadu Buhari, amma yanzu zai iya zubarwa da ruwa a ƙasa insha dan nuna wa 'yan Najeriya cewar wannan da muke ikirarin shi ne zai iya, dama ba zai iya yin komai ba. Kuma originally dama kowa ya san a wancan mulkin da ya yi, ai azaba ya gana mana kuma aiki aka irin na rashin basira.
Kotuna daina cikin makil da shari'un zargin almundahana da yawancin waɗanda ake tuhuma da suka fi suna waɗanda suka yi aiki zamanin mulkin tsohon shugaba Goodluck Jonathan ne. Nasura da Mairi kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mugare gade mai gina ra me mugunta to gare gade mai gina ra ni doi
kolo. A gaida Nasiru El Hikaya, kafin mu bude layukan wayar mu a shakata da wannan wakar.
Mugare gade mai gina ra me mugunta, mugare gade mai gina ra me mugunta, kai da fa kai ka fada mu gargade mai gina da mu
gunta
mu gargade mai gina da mu gunta
mu gargade mai gina da
mu gunta kai ko wanda yayi mu Allah zanci ya kwabe mai gina da mu gunta
mu gargade mai gina da
kai dan uwa musa alheri zai ce ya mu ta mana dadi amma fa mu barge na da mun gunta
mu gargade mai gina da mun gunta
kuma shi mai gina da mun gunta ya tafi nan salalin nan ko a ce ya marma ya tafi muddin yana gina da mun gunta
mu gargade mai gina da mun gunta
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
Ka kira daga jihar Oyo. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa ke magana daga Ibadan?
Kuna magana da Alhaji Rabi'u Abdullahi Dandume, mutumin jihar Oyo da Najeriya.
To Alhaji Rabi'u, me ke tafe da kai?
Abin da ke tafe da ni irin maganganun da su Adam Jagaba suke yi. Su sun san maganar in dai kare barawo za su to insha Allah har abada ko barawo ba zai ga iyakar talakan Najeriya da Muhammadu Buhari ba insha Allah. Da su da masu kare barawon duka in Allah da Allah zai yi maganin su muna nan mun sa su gaban su dawo ƙauyukan da suke jagoranci mu muna nan muna jiran su su dawo su baro Abuja za su dawo su same mu insha Allah.
Alhamdulillah. To mun gode kwarai. Ga kuma kira ya shigo mana daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da aiki, barka da yammaci.
Yawwa, barka ka dai.
Suna na dai Alhaji Musa Garo, ne dai sarko da kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, me ke tafa da kai yau?
To alhamdulillah, gaskiya zan yi kira ne ga shugabannin mu na Najeriya kamar abin da ya shafi ɗan majalisu. Saboda irin abubuwan da suke gaskiya ni ina ganin ya kamata an samu haɗin kai tsakanin su da fara shugaban ƙasa.
To
kuma da ƙarshe zan yi jinjina ga gwamnatin jihar Kebbi Atiku Bagudu ta irin da yake fara bayan baya ga shugaban ƙaramin kuma Dankuwa Sagu Suleiman Sahabi Shendi. Saboda irin abubuwan alkhairi da yake wa al'umma shi gaskiya muna godiya ga wannan gwamna kuma shi kai shugaban ƙaramin kuma Dankuwa Sagu a ci gaba da yi wa mutane abin alkhairi domin za a samu ci gaba. A tashi lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode Alhaji Musa Garo, bari mu koma jihar Bauchi. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Mai magana Sama'ila Esawa, kafin malam karamar hukumar Garjo jihar Bauchi.
To Sama'ila Esawa, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, ra'ayi riga da muka ji a BBC yau dai maganar su Adam Jagaba kan maganar shugaban majalisa Bukola Saraki. Dan shagelin gwamnati ko? To alhamdulillah, mu da 'yan majalisu mun suna jinjina ma lawan ya haihu gwamnati jihar Bauchi da muka ji maganar sa. Da yake goyon shugaba Muhammadu Buhari, duk wanda baya goyon shugaba Muhammadu Buhari dama Allah ne ya kai shi wannan wuri, kuma mu ne sanin muna nan muna jiran su su dawo. Duk wanda bai mana abin arziki ba sai mun saka masa yamma masa kayan dalma ma ba na ajinna ba insha Allah. Mai magana Sama'ila Esfawa, kuma ma da karamar hukumar Garjo.
To mun gode Sama'ila Esfawa, bari mu koma kuma jihar Nasarawa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalam.
Wa ke magana daga Nasarawa?
Ni ne Abdullahi Baba daga garin Toto jihar Nasarawa.
To Abdullahi Baba, kamar sai ka rage sautin rediyon ka dan yana dan shigowa.
To na rage.
Yawwa, to muna jin ka, me ke tafa da kai?
Eh, abin da ke da dama shi shugaban kasa Muhammadu Buhari, Allah ne ya kawo mana shi. Wani batu maganar tsigewa in Allah ya yarda ba zai yiwu ba insha Allah.
To
mu talaka muna nan mai addu'a, kuma magana na biyu shine ina kira da gwamnatin jihar Nasarawa ta taimaka ta biya ma'aikata. To da ya mai da local government magabarta.
To
da magana da ke da shi kenan, dan Allah gwamnati su sa himma.
To mun gode kwarai da gaske, bari kuma mu koma jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, barka da yamma.
Yawwa, barka ka dai, wa ke magana daga Kaduna?
Na Hajiya Asiya Muhammad Abubakar daga Kaduna, Sabon Kawo.
To Hajiya Asiya, me ke tafa da ke?
abin da yake tafiya ne akan garkuwa da mutane da ake a jihar Kaduna. Muna kira gwamnatin jihar Kaduna ya sa ƙarfi akan wannan garkuwa da ake da mutane, musamman ma ga wannan wata ne albarka da ake fasha mutane ana garkuwa da su.
To Allah ya sa sun ji mutanen da yake ka faɗa domin su. Mun gode Hajiya Asiya. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kuma wani kira ya shigo mana daga jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa ke magana daga Bauchi?
Hello. Badamasi ne da Gwalalo.
To Badamasi me ke
tafiya? Hukumar Gamawa. Amin da ke tafiya da ni game da ƴan majalisa da suke cewa za su iya Buhari.
Eh.
To muna nan muna jiran su. Dije yanzu kuma sai dai su zauna a Abuja.
To
inda akwai lokacin da zai zo za su zo su nemi alfarmar mu, za su ga yadda zamu yi da su mu kuma. Insha Allah. Kuma Allah ba zai ba su nasara ba. Inda ba aikin da muka tura su suke yi ba.
To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi, bari mu koma jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, ji Hafsa barka da kwanci.
Yauwa barka ka dai.
To madalla sunana Murtala ne, ina kira ku da garin Rigasa a tarayyar Najeriya.
To Murtala menene ra'ayinka a yau?
To ra'ayina da shine gaskiya mun yaba ma shi shugaban kasa da ya baiwa ya canza mana yanayin murnar demokradiyyar nan. A gaskiya abin da ya kamata kuma ka nuna mai cewa su shugabannin da suka gabata abin da ya kamata su yi ba su, wannan gaskiya ya sa musu daraja karewa da yankin Yarbawa da ma Najeriya gaba daya. Sai kuma magana EFCC, to gaskiya haka din muna roƙon ita wannan gwamnati ya zama to duk wanda za ta kama ko a jami'ar da yake ko a jami'ar adawa in dai yana da laifi ya kamata a mika shi a mai hukunci don ganin a kiyaye ganin zargin cewa ana ma bangare ɗaya ne a wannan bincike, da fatan za a tashi lafiya.
To amin, mun gode kwarai da gaske. Misala bari mu koma jihar Kebbi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Wa ke magana daga Kebbi?
Dan nace daga Zuru.
To muna jin ka, me ke tafi da kai? Hello. To bari mu koma jihar Bauchi kamar wannan layin nashi ya samu tangarda. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Wa ke magana daga Bauchi?
Gimbe Rima Zindike magana daga Miso.
To
tarayyar Najeriya.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ina so na yi amfani da wannan dama.
To shi ma layin nashi kamar ya katse. Bari mu koma jihar Kebbi. Assalamu alaikum.
Amin alaikum salam.
Wa ke magana daga Kebbi?
To kina magana da Dan Asabe mai sata daga Yauri.
To muna jin ka Dan Asabe. Me ke tafi da kai?
To da farko dai ina so in nuna godiya na dangane da wannan muhawara da muka gama saurare yanzu kamin mu saurare ku, domin ya sa mun gane cewa waɗanda ke ma Buhari zugon ƙasa su ne suka kisa wannan cece kuce da ake a majalisa ana an kawo kuduri 12 wanda ake da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. To ina fata Jagaba Adam Jagaba kana sauraron Voice of America, wannan kuduri da kuka kulla da cige shugaban kasa wallahi ba zai tasiri ba. To mun san cewa shugaba Muhammadu Buhari adilin mutum ne, sannan idan aka samu dan majalisa ya tsaya tsakani da Allah ya haɗe kuɗinsa daga dukiyar talakawa, to za mu so shi kamar yadda muke son shugaba Muhammadu Buhari. Da Muhammadu Buhari.
To mun gode kwarai, bari mu koma jihar Neja. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, kuna magana da Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula, me ke tafi da kai?
To ni yau abin da ke tafi da ni game da abin da ke faruwa tsakanin ƴan majalisu da sauran ainihin ma'aikatu na gwamnatin Najeriya. To gaskiya wannan laifin Buhari ne tun farko, don saboda tun lokacin da Allah ya kawo shi ga wannan kujerar ana jin tsoron shi, da Allah ya hukunci daidai wannan lokacin ana jin tsoron shi. Duk wani wanda zai hukunta shi da duk haka ba ta kasance ba.
To.
To
mun gode kwarai. To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi. To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi kuma da fatan za a ci gaba da kira ana bayyana ra'ayi a duk lokacin da muka bude layukan wayar mu. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:20 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Gasar kakan wannan shekaran na Eldwadin kasar Jamhuriyar Kamaru yau makonni 23 kenan da kulakulan din kasar suke fafatawa tsakanin su. Kulab din Kwaton ta binnin garwace take kan farkon allon da maki 48 sai kuma mai mata ta biyu ita ce kulab din UMS ta birnin Lum da maki 40 sai ta uku kuma ita ce kulab din Yosa ita ma da maki 36 sai kuma kulakulab din da tawarin su yake dishewa a fagen Eldwadin kasar ta Kamaru ta 16 ita ce kulab din Colombe da maki 22 sai ta 17 ita ce kulab din Eger Royal ita ma da maki 20 sai ta 18 kulab din Yafut da maki 20 ita ma za ku muleka hukumar tsale-tsale da motsa jiki na kasar Jamhuriyar Kamaru anda shugaban rikon kwaliyanta Mat Happy yace zai ajiye aikin sa a cikin watan Agusta mai zuwa wanda ne yasa na hira da makusancin sa Zakari Sa'adu domin yayi mun ƙarin bayani kan irin ayyukan da shugaban rikon kwaliyar ya aiwatar a zamanin nasa
Mat Happy a gaskiya ya wato jarciya wannan wajen a kwai lokaci ma da ya soye murabus amma bai mutane ba su sani ba sai mu da muke kusa da shi ita wannan hukuma da aka kafa na rikon kwariya ta samu babban matsaloli matsala da zan kawo maka matsala saboda ka san masu zaben wato da akwai zabubbuka da aka rarraba su kashi kusan 10 saboda akwai zaben wato jihohi baya kuma kanin hukumomi da asisan su yankuna hakan nan to wannan ne babban matsala in ka kaman arewa maso yammacin kasar Kamaru da yake da akwai matsala can da kudu maso yamma anan ma babban wato matsala take inda ake gani cewa inda za a yi zabe a Buya za a yi zabe a Limbe amma menene babban matsalan in security wato tsaro nan ne kuma abin yake damu shi bayan kuma da kawai su yan arewa mai nisa da arewa wato kaman Garwa da sashen su Marwa kan nan su ma suna da matsaloli saboda ba isasshen kuɗi da za su tafiyar da al'amari amma shi ya dauki alƙawari yace bana zai ajiye wato 31 zai ajiye wato nashi aiki a yayin da aka samu shugaba a watan Agusta wannan Agusta ne zuwan nan kuma da akwai su da dama wanda suke so wanda za su tsaya takara ka san akwai shi wanda aka tsige wanda aka ce a'a wato ba shi bane shugaba ainihin shi Tumbi Aruko bai haka nan kuma da akwai mabiya masu goyon bayan shi tsohon shugaban hukumar wanda yake gidan Kaso yanzu hakan nan Iyam Mohammed yawa kaga yanzu suna nan da dama kuma da akwai wasu yan wasan kullun kafa na da da su ma tsofaffin kullun wasu da su ma suke wato neman saka sunan su su zama wato ni a gani na kawai abin da yake gudana shine Mat Happy ya kokarin sa
Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka A kowace ranar 8 ga watan Yuni na kowace shekara, kasashe da dama a duniya suna gudanar da ranar Majalisar Dinkin Duniya ta tekuna. Wannan rana ana gabatar da ita ne don nuna wa duniya muhimmancin teku ga rayuwa a duniya, domin a daɗa tantance da kyawunta gami da janyo hankalin mutane ga muhimmancin ayyukan da ɗan adam ke gudanarwa a kan teku. A wannan shekarar taken ranar shine kare gurɓatar yanayi da roba, gami da ƙara ƙarfin gwiwa da hanyoyin warware matsalolinta domin samun lafiyayyen teku. Teku a duniya ta mamaye kashi 3 cikin 4 na faɗin duniyar, kuma ita ke ɗauke da kashi 97 na ruwan da ke duniya. teku ke bayar da fiye da rabin iskar da muke shaka, haka ita ke daidaita yanayinmu game da shakar sinadarin iskar carbon. Kuma a duk sararin duniya ba abin da rayuwar halittu mafi yawa ta dogara akan sa fiye da ruwan. Kusan rabin halittun da ke duniya sun dogara ne da teku wajen rayuwa, haka ga wasu da yawa ciki har da mutane tekuna ƙara kyautata rayuwarsu. Tekuna taka muhimmiyar rawa ga tattalin arzikin duniya saboda tana da tasiri sosai wajen safara da shakatawa har ila yau. Duk da cewa har yanzu ba a da masaniyar fiye da kashi 95 na abin da ke karkashin teku, kusan an yi yakinin zurfinta na dauke da magungunan cututtuka masu yawa wanda za su iya warware matsaloli masu dama. Duk da haka, kashi 40 cikin 100 na teku hadahadar al'umma ta shafe ta matuƙa, wanda hakan ya jawo gurbata ga kamun kifi da kuma halittun da ke bakin gaba. Mafi girma daga cikin damuwar shine burbushin roba. Wasu daga ciki suna zuwa ne daga jiragen ruwa da ke zirga-zirga akan koguna, rafuka da kuma tafkuna, wanda daga baya suke kwarara zuwa teku. Amma kimanin 10 miliyan 8 na sharar roba yana kwararowa ne daga ƙasa zuwa teku a duk shekara. Da zarar sharar ta fada teku, sai ta fara farfashewa har sai ta yayyanke ta koma ƙananan robobi. Roba babbar barazana ce saboda ba ta rubewa da wuri, tana harda halittun ruwa, haka kuma tana lalata halittun da ke bakin gabar teku, sannan dabbobin ruwa na hadiyarta. Masu bincike sun tabbatar da lahanin roba ga halittun ruwa fiye da na nau'uka 650, waɗanda suka hada da kunkurun ruwa, giwar ruwa, dorinu da sauran tsuntsayen ruwa da kuma kifaye. A ranar teku ta duniya, dole ne mu tuna cewa kariya da lafiyar teku namu ne baki daya, aikinmu ne, wanda ba za mu iya yin watsi da shi ba. Ta hanyar samar da shugabanci na gari ne kadai za mu iya kare lafiyar teku, game da tabbatar da tekunanmu na ci gaba da biyan buƙatar masu zuwa a nan gaba. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda yake bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karin a takaice.
Ministan harkokin wajen Turkiya ya yi Allah wadai da matakin da 'yan siyasan Austria suka dauka domin cimma manufofin siyasar su na nuna wariyar launi da kin jinin Islama da baki 'yan kasar waje, yayin da gwamnatin kasar ta lashe takobin rufe masallatai guda 7 tare da korar limamai 40. Kamfanin dillancin labaran Turkiya na Anadolu ya rawaito kalaman mukaddashin Prime Minister kasar yana kiran wannan mataki a matsayin sabawa dokokin tarayyar Turai akan take haƙƙin bal'adama. An zabi kasashen Belgium da Jamhuriyar Dominica da kuma Jamus da Indonesia da Afirka ta Kudu a matsayin 'yan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a wa'adi na biyu. Kasashe biyar za su karu da kwamitin mai wakilcin kasashen 15 wanda ke tabbatar da zaman lafiyar kasashen duniya a ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2019. Kuri'ar da aka kada a yau Juma'a a babban zaudan Majalisar Ɗinkin Duniya ta zo da ɗan fargaba, inda yanki ɗaya kaɗai ne ya yi zaɓe da gagarumin rinjaye a kujerar ƙungiyar ƙasashen yankin Pacific. Na ƙasar Indonesia ta yi gagarumin nasara a kan ƙasar Maldives da ƙuri'u 144 a kan wato ƙuri'u 46. Gwamnatin ƙasar Amurka ta tabbatar da cewa lallai ta buƙaci ƙasar Pakistan ta saka baki wajen ƙoƙarin ganin an janyo gwamnatin Afghanistan an zaunar da ita akan teburin sulhu da mayakan Taliban na ƙasar ta, bayan an share makonni da dama ana zaman ɗaɗɗar tsakanin ƙasashen biyu.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama, muna miƙa sakon ta'aziyya ga Idris Maina Muhammad da ke Fatiskum a jihar Yobe saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajjiya Salamatu Maina Kaina. Allah ya jikanta ya kyauta namu makwancin. Yanzu amradin
Baba Yakubu Makili
da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jule Refreshim da ta hada shirin tare da Bada Umani da injiniya Musidrak. Ni Hafsat mai sauraki cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.